السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد ونسين درسين قوم شاؤكو دقشكين تفسيرا وتر رمضان شكرا تدبو دير بريه لدى 40 هجرية كما منفار تفسير آياتا 23 أشكين سورة النساء أوانسا مجلسي سننغا شاء الله داود مو أيو za mu dora darasi na 13 domin karanta tafsirin waccan aya insha Allah. A malam za a karanto mana ayan hurrimat alaikum ummahatukum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
حسبك وجزاك الله خيرا. Alhamdulillah mun gabatar a wancan majalisi mun tsaya daidai inda muka ce wa ummahatukumul lati arba'anakum, sai muka fara bayani akan hukunce na ainihin at-tahrimu din bil rida'a, cewa haramci, akwai haramci na aure ta fuskan shayarwa. Mun yi magana akan cewa shayarwa shine wanda aka yi shi kafin yaro ya wuce shekara biyu ko kuma a yaye shi ko da ya wuce shekara biyu din. Idan yaro ya kai shekara biyu an yaye shi, to idan ya sha nono bayan shekara biyu din, duk yawan nonon da zai sha na mace bata haramta ba a gare shi. Kenan kaga babu wata tambaya na cewa mutum ya sha nonon matar shi ta haramta ko bata haramta ba, bai taso ba. Idan mutum ya wuce shekara biyu, to duk nonon da ya sha bai haramta mai komai. Sannan kuma idan ba a daina shayar da shi ba ne, to daga nan har zuwa shekara biyu da wata shida a mazhabar Malikiya. Sannan muka yi magana akan akwai hadisin rada'ul kabir. Ita kalman kabir, rada'ul kabir, kabir ana nufin da zaran yaro ya cika shekara biyu kuma an daina shayar da shi, to daga nan shekara biyu da kwana ɗaya in dai ba a shayar da shi, to ya riga ya zama kabir. Idan ya sha nono komi yawan shi, yaro dan shekara uku dan ya sha nonon mace, bai haramta a gare ta kuma bai haramta ga ƴaƴanta da sauransu. Sannan muka yi magana akan akwai hadisin Salim Maula Abi Hudayfa wanda al-Imam Muslim ya ruwaita a cikin ingantaccen littafin shi daga Sahalatu binti Suhail, cewa suna da yaro a gida wanda yaron nan ya girma har yayi gemu, amma kuma shari'a ta ce wanda ba dan gida ba ya daina shiga gida. Saboda haka yaya za ta yi? Annabi ya ce ta shayar da shi, daga nan ya haramta a gare ta. Har muka ce idan an samu yanayin da zai yi kama da yanayin Salim Maula Abi Hudayfa, to wato sai ai aiki da hadisin Salim Maula Abi Hudzaifa, muka bada misalin mutumin da ya hatsari a mota, duk da shi da iyalin nashi duk suka rasu, sai yaro guda daya aka bari, wanda da a barshi ya dinga gararan ba a gari, gara dan uwan shi ya rike yaran, to sai a shayar da shi, dan haka ya zama muharrami a gidan kenan. Ya halatta ya ga matan gidan suna zaune cikin kayan aiki, irin yadda dai mata ke zama a cikin gida cikin yancin su, babu wani takayawa. A ciki mun kawo maganan al-Imam Ibn Abdul Barr Abu Umar a cikin littafin At-Tamhid mujalladi na 6 shafi na 255 a cikin littafin Al-Istizkar, sannan kuma ya kawo irin wannan maganan exactly a cikin littafin At-Tamhid na sharhin Muwatta gaba ɗayan su guda biyu din. Yake cewa haka darabaul kabir kama zakara ata yuhlabu lahu al-laban wa yusqahu wa amma an tulqimahu al-mar'atu fadaya haka ma tasna'u bit-tifl fala لأن ذلك لا ينبغي عند أهل العلم. وقد أجمع العلماء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم يمصه من ثديها. ده هكا ولما جانا عينهم تاكاري إما هزا الشايد ده وان ديك ببني هو وان دي وشي كراديو توسي أتاتوني نونا أكوفي شي كنن ولما جانا تاوشي توزام الأورا أكا ولما akwai hadisin Aisha radiyallahu anha tace aflah akha abul quais yazo yasta'dinu alaiha ba'd alhijab, bayan an saukar da ayin hijabi cewa a daina ganin matan annabi, sai wani mutum mai suna aflah yazo ainihin wurin Aisha radiyallahu anha yana neman a bashi izinin ya shigo. قال تدشف أبيت أن أهدن له نتشب أن يدب يشقو. فلما جاء رسول الله دمن زعل الله صلى الله عليه وسلم يدو أخبرته بالذي صنعت نفد أمي يدأك فأمرني أن أهدن له علي يشي نبري يدن شقوة. وقال إنه عمك متفق عليه يشي أي ينامت أين بفن كني سبود كنشانو نماتر دن وانشي. Dan haka dan uwan shi baban ki ne, shi kuma baffin ki ne. Kaga wannan hadisi ma ya ƙara nuna mana duk wanda mace ta shayar shayarwa biyar, yana sha yana koshi, yana sha yana koshi, to ya riga ya haramta a gare ta da ita da ƴaƴanta, kuma ya zama kaman ɗanta, duk hukunce hukunce na ɗa banda da ya gado da makamantansu ya tabbata a tsakaninsu. Da akwai wani hadisi shi ma da na so na karanta game da shi reno din hadisin Ummu Salama radiyallahu anha, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yahrumu min ar-radai illa ma fataqa al-am'a, babu wani abun da ke haramtawa game da yaro ya sha ko mutum ya sha nonon mace sai idan shan da aka yi wanda zai ratsa hanji, wa kana qabla al-fitami, kuma an sha nonon ne kafin a yaye wannan yaran. Da akwai hadisi mauqufi akan Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yace la rada'a illa fil hawlain, babu hukuncin shayarwa sai in shayar wanda aka yi a cikin shekara biyu kafin a wuce wannan tsawo na shekara biyu. Sannan idan aka samu labarin cewa miji da mata sun sha nonon mace daya, to yadda hukunci yake shine a fita daga shakka a kashe auren. Akwai wani sahabi mai suna Uqba ibn al-Harith ya auri wata mata ana ce mata Ummu Yahya bintu Abi Ihab, yayi amarya ana cikin jin dadi da amarya. فجاءت امرأة سيغا وتما تاتازو الدبتي جواتازو فقالت تشي قد أرضعتكما تشي كي أنغو فأي ونن عمرية تاكا أي كاتب شنونو ناكنا جاريري إتما تاشانونو ناكنا جاريري فوفا أنا تشيكين أبنن أنغوانش غاستوه واتازو تاكاو لاباري دبا أتنبيتبا. فسأل النبي sai wannan sahabi ya tashi ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah, kaga ina zaman zamana ni da amaryata, wata mata kawai ta zo ta ce wai na sha nonanta, kuma wannan matar ma ta sha nonanta, kawai muna zaman mu ni da amarya. Fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaifa wa qad qila, to ya za a yi tunda dai an ce, eh ya za a yi tunda dai an ce, dan wurin ba wai magana yana a kawo shedu biyu ba, kawai magana ta kare ya za a yi tunda dai an ce. Ka santa ko baka santa ba na santa, matarka ta santa ko ba da santa ba na santa, wannan mata lokacin kuna ƙanana kuna jirajirai da girmanta ko ba da girmanta ba da girmanta, kuna gari ɗaya ko ba gari ɗaya, muna gari ɗaya, kina zaune a Kaduna da ke da mijinki, wani ta zo ce ta shayar da ku, ita ma ƴar unguwarku ce, makwabciyarku ce, ta ce in an zo in iyayenki za su makaranta suna ba da roƙonki, ashe in sun tafi in kina kuka nono kawai take baki, shi ma mijin ashe yana ƙarami ana kawo shi gidan, shi ma in ya sa rikici ashe nono take ba shi, iyayen shi ban san ta shayar da ke ba, ban san ta shayar da shi ba, ke ma naki iyayen ba su san ta shayar da ke ba, sai da aka zo aka ɗaura aure ta ce ikon Allah, ita kuma ma matar baiwar Allah ba ta ma sani ba ma, sai dai kawai an zo ana cikin gidan biki ta zo ta shiga tsakiyar jama'a a tsakar gida ta ɗaga hannu tana Allah na gode maka, wannan abin farin ciki, wannan bikin aini aka yi wa, aka ce baba me ya faru, ta ce ai waɗannan yara da kuke ganin su ai duka ƴaƴana ne, ya aka yi, ta ce ai wani angon nan da kuke gani lokacin yana ƙarami yana jariri shekaran shi ɗaya, uwar shi tana zuwa aiki, in za ta aiki sai ta kawo min rukon shi, makwabciyar mu ce in yi kuka nono nake ba shi ya tasha yana tanɗa baki, ikon Allah ita ma wannan amaryar da kuka gani ita ma lokacin uwarta tana kawo min ita in je kuka ina bata nono tana sha, ai ni wannan aure yayi min daɗi, ai waɗannan yara din nawa ne, ni aka yi aka ce to baba aikin bata al'amari, ai wannan labarin naki da yake ce miki daɗi, to ai gaba ɗaya kuma shi ya bata sha'anin, sai a ce yan biki to a tashi daga biki, biki babu, a je a kira ango da amarya a ce to kai kanwarka ce wannan, da aka ba maganan aure a tsakaninku, ya aka yi ango ya fara jan ido a ce mai ba wani jan ido, kawai ba wani abu, yaya aka yi ita wancan mai kuli-kuli ta mana haka, a ce wallahi yadda aka yi kenan, ba yadda za ka yi, kawai magana ta tabbata aure ya mutu tunda kun sha nono ɗaya, kuma kuna shan nonon ba ɗaya ba ba biyu ba, aka ce dattijuwa sau nawa suka sha nonon, ta ce wallahi ban sani ba, ni duk sanda aka kawo shi gida na sai ya sha nono, al'amari ya lalace. Za ka don Allah iyaye mata ku mai da hankali, karki dinga ɗaukan ƴaƴanki kina ba kowa, ki ce za ki aikin asibiti kin tafi, ki ce za ki makaranta kina titin kin tafi, ki ce za ki koyan ɗinki kin tafi, ki ce za ki aikin ki na gwamnati kin tafi, ki ce za ki gidan biki kin tafi, ke wata ma cewa za ta yi, ita duk bacci ya dame ta wallahi yaron nan ya cika fitina, ku ɗau yaron nan ku kai shi makwabta wurin maman wancan ta haɗa su ta rene ku. Ke kina nan kin kwanta bacci, ashe ana ɗirka wa ɗanki nono. Can gidan a samu wata kasalalliya irinki, ita ma ta tura ƴatta, ita ma ana ɗirka mata nono. Ba ku sani ba nan gaba yara sun taso a unguwa suna son junansu, sun zo sun yi auren da Allah ya hana. Da haka don Allah iyaye mata a mai da hankali. Kada a dinga sakin yara hakan nan kawai. Da Allah yaron nan ya cika kuka, ku je ku kai wa maman wance. Yaron nan ya cika kuka, ku je ku kai wa wance. Yaron nan ya cika, ba haka bane ba daidai bane. Su Larabawa suna ba wannan abu muhimmanci matuƙa, muhimmancin shayar da yaro. Amma mu muna sakaci ga wannan matsala ta shayar da yaro. Da haka sai an kiyaye sosai, matsala ce wacce take da girma sosai a shari'a, kuma ainihin hadisin Aisha radiyallahu anha da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an saukan me da aya, kana fima unzila ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam asharu rabu'atin ma'lumatin yuharrimna, cewa akwai aya da tazo an saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idan yaro ya sha nono so goma to wannan mata ta haramta a gare shi. Fanusikhna, sai aka share waɗannan ayoyi bi da sabuwar aya khamsu rabu'atin ma'lumatin yuharrimna, Allah ya saukar da sabuwar aya cewa duk yaron da ya sha nono na mace ya sha lokacin da ba a yaye shi ba, bai kai shekara biyu ba, ta bashi nono ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya dauke dan anjima da rana aka kawo shi ya sha ya sha ya dauke san anjima da daddare aka kawo shi ya sha ya sha ya dauke gobe ma aka kawo shi matukar ya sha nonon ta so biyar annabi sallallahu alaihi wasallama yace shikenan ta haramta a gare shi ya haramta a gare ta sun zama uwa da da yadda kika san ita ta haife shi dan haka don Allah ɗan uwa mata iyaye a kiyaye kada kasala da ganda ta renan ƴaƴa ta saki je kina ba da ƴaƴanki kowa tana turmuza mai nono a baki ko ana turmuza mata nono a baki wannan ba daidai bane a kiyaye to muna nan dai muna ta nazari akan wannan aya ta 223 ta cikin suratul nisa'i Allah ya ce wa akhawatukum min ar-rida'a hakan nan ƴan uwanku mata waɗanda kuka sha nono tare to ita wannan mas'ala dai ta shan nono wato nono yana samuwa ne ga ƴa mace da maniyin namiji shi yasa yarinya budurwa wacce ba ta da aure ba ta da ruwan nono saboda ba ta yi aure ba mijin ya sadu da ita har ta samu ciki ta samu nono hakan nan matar da ta tsufa ita ma za ka ga ba ta da ruwan nono saboda ba ta iya ɗaukan ciki a wanda za a ce yau za ta haihu har ta ba da nonon akan samu mata ƙalilan ne matuƙa gaya wanda zai kasance macen ta tsufa wata ma ba ta da miji ta riga ta tsufa shekarunta 60 70 amma kuma sai ga waɗansu matan akan same su ƙalilan matuƙa gaya amma kuma suna da ruwan nono kuma ba su da maza irin wannan yana aukuwa amma wannan abin ƙalilan ba a kiyasi akan shi ba a gina hukunci akan abin da yake kaɗan abin da yake tabbatacce shine ita ƴa mace tana samun ruwan nono ne sakamakon maniyin mijinta da yake saduwa da ita to kenan sai malamai suka ce kenan wato hukuncin wannan nono yana komawa ne ga maniyin namijin ma'ana idan mutum ya zo aka kawo yaro ƙarami da ba a yaye shi ba ƙasa da shekara biyu ya sha nonon wata mata wannan matan da ya sha nononta tana da miji ai kaga wannan ruwan nonon nata maniyin mijin nata shine sinadarin da ya haɗu har nonon ya bubbugo to sai ya zama na mijin nan nata ashe ba ita kaɗai ba ce a wurin shi mijin nan nata yana da wata mata kuma ita ma waccan matar ta ce tana da ƴaƴa wanda ta shayar nono to kaga nan wurin za a ce wannan yaro da ya sha nonon wannan mata ba ita kaɗai ba ce uwar shi a ƴaƴanta ba su kaɗai ba ne ƴan uwan shi ƴaƴan kishiyarta a gane wannan ƴaƴan kishiyarta su ma ƴan uwan shi ne daddade maniyin mijin matan ne ai kenan ita wannan mata da ya sha nononta uwar gida misali ita uwar shi ce ƴaƴanta kuma ƴan uwan shi ne mijinta kuma uban shi ne kishiyarta kuwa ba uwar shi ba ce amma ƴaƴan kishiyarta ƴan uwan shi ne ita kishiyarta ta ba za a ce mata ummuhu minar raba'a uwar shi ta shayarwa ba sai dai a ce zaujatu abihi minar raba'a sai a ce matar uban shi ne kenan mutum ke da mata biyu sai mata ɗaya tana da ƴaƴa ta shayar da yaro ɗaya matar tana da ƴaƴa wannan yaro da ya sha nonon uwar gida ƴaƴan uwar gida sun zama ƴan uwan shi minar raba'a uwar gida ta zama uwar shi minar raba'a amarya ba uwar shi bace minar raba'a a'a matar uban shi ne minar raba'a ƴaƴan amarya kuma ƴan uwan shi ne minar raba'a shi kuma mijin uban shi ne minar raba'a kaga abun fa yana da yawa kenan waɗanda za a hana auren suna da yawa. Shi yasa wannan fa ana ma magana ne akan shari'a dan uwa, ana maka magana ne akan shari'a ba akan san rai ba, ana magana akan jama'a ku kula da dangantaka. Ba mu damu da dangantaka ba, al'adan Bahaushe, Bahaushe baya ba tarihi da dangantaka muhimmanci. Da dama daga cikinmu idan aka zo aka ce kowa nan wurin ya faɗi sunan kakannin shi guda biyar biyar, ko ni ne nake muku wa'azin ba zan iya kawo kakanni na biyar ba, in ne kokari ne wuta sosai na iya kawo maka iyaye na uku ko sama da haka kaɗan ko zuwa hudu, amma ba zan iya kawo kakana na biyar ba. Saboda ɗabi'an mu ta Hausawa da mutanen Afirka ma gaba ɗaya, ba ma kulawa da dangantaka, ba ma aje tarihi, wanda wannan yana da illa. Duk mutumin da bai damu da tarihin shi ba, bai damu da baya ba, to gaban shi ma ba a san inda ya nufa ba kenan. Sai ka kula da baya, sannan zaka san inda zaka nufa. Mu kula da wannan, ya zamana akwai tarihi a rubuce, ka san waɗanda suka sha kuka sha nono tare, ka san ainihin matan, ka san mazan, ka san duka wannan abu da ke kewaye, ya zamana cewa kana da masaniya a kai, ka san me ake yi. Karka zama wani mutum wanda yake bai da tsari, bai da lissafi. Yanzu banda wannan, kaji kenan kana da ƴan uwa, ƴan uwanka na shan nono, wanda uwarku ɗaya ta nono, ubanku ɗaya na nono, kuma gashi kana da ƴan uwa wacce waɗanda ubanku ɗaya na nono amma uwarku ta nono kowacce daban-daban, to kuma a haka za ka iya samun ɗan uwanka na shan nono wanda uwarku ɗaya ta nono amma ubanku na nono daban-daban. Ma'ana mutum ne ya auri mace, yana tare da ita ta haihu, tana shayarwa, sai aka kawo wani yaro ya zo ya sha nononta, kaga uwar shi ce ta nono, wannan kuma uban shi ne na nono. Sai wannan mutumi suka rabu da wannan mata, sai ta je ta wani auren kuma, can ma da ta haihu tana shayarwa, sai aka ƙara kawo wani yaron. To ƴaƴanta na can gidan, ka gani ba ruwan maniyyi ɗaya ya shayar aka samu nonon can gidan da can gidan ba, mijinta na can gidan daban, ruwan nonon shi daban, mijinta na can gidan daban, ruwan nonon shi daban. Saboda haka kai da aka shayar da kai nono a nan gidan, to kai ɗan wannan mata ne, kuma wannan mijinta shi ne ubanka na shayarwa, ƙanin mijinta baffanka ne, uwan mijinta baffanka ne, uban mijinta kakanka ne, duk abin da ka sani game da dangantaka haka yake game da shayarwa. To can gidan kuma da ta ƙara zuwa wancan gidan ta je ta yi aure, ƴaƴan da ta haifa a can gidan su kuma ƴan uwanka ne, amma kaga ba uban nononku ɗaya ba. Waɗanda ta shayar a can gidan su ma ƴan uwanka ne, amma kaga ba uban nononku ɗaya ba. Don haka za ka ga cewa kenan wannan matsala ta shayarwa abu ne wanda yake da sarƙaƙiya sosai, yana da buƙatar cewa iyaye kawai kun san abin da za ku yi. Abin da za ku yi mai sauƙi shi ne kar ki yarda kowa ta dinga ɗaukan ɗanki kawai tana ainihin shayarwa yadda ta ga dama. Al-Imam Al-Qurtubi ya kawo cikin sharhin shi yake cewa wa qalal jumhur, jumhurun malamai suka ce qauluhu ta'ala, inda Allah ta'ala ya ce wa ummahatukum allati arda'anakum yadullu ala anna al-fahala abun, yana nuni akan cewa mijin matar da ta shayar da kai nono ya zama ubanka. Li'anna al-labana, domin wannan nonon mansubun ilayhi, nonon mijin ne. Fa innahu darra bi sababi waladihi, nonon ya zo ne saboda ɗan shi. To al-Imam al-Qurtubi ya ce wannan shine ra'ayin jumhurin malamai. Jumhurin malamai sun saba wa Sa'id ibn al-Musayyab da Ibrahim an-Nakhai da Abu Salama, wanda su suka ce ba haka ba. suka ce labanul fahali la yuharrimu shay'an min qibalir rajul, su suka ce nonon namiji bai haramta komai, a ma'ana babu haramci ta bangaren namiji. Wannan ra'ayi ne mai rauni sosai da sosai, sai dai wurin kafa dalilin cewa namijin nan yana haramta kaman shine mahaifinka, wannan babu ja a kai. Hanyar kafa dalilin na cewa saboda nonon shi ne, shine al-Imam al-Qurtubi yace wa hadha da'ifun fa innal walada khuliqa min ma'ir rajul wal mar'ati jami'an wal labanu min al-mar'a wa lam yakhruj min ar-rajuli wa la kana min ar-rajuli illa wata'un wa huwa sababu li nuzul al-ma'i minhu zuwa qarshe wa idha fusila al-waladu khalaqa Allahu al-labana min ghayri an yakuna mudafan ila ar-rajuli zuwa qarshe dai. A malam ya ci gaba da magana yace fa la yumkinu akhdh zalika min al-qiyas 'ala al-ma'i, malam yace kiyasin ne bai yarda da shi ba, amma maganan jumhurin malamai wannan magana ne wanda ainihin babu wani shakka akan shi, magana ne ainihin tabbatacciya cewa jumhurin malamai suna akan cewa shi mijin matar da ta shayar to uba ne ga yaron nan da ya sha nono. A yace qawluhu ta'ala wa akhawatukum min ar-rida'a, sai yace wa hiya al-ukhtu li abin wa ummin wa hiya allati arda'atha ummuka bi libani abika, sai yace wal ukhtu min al-abi duna al-ummi wa hiya allati arda'atha zawjatu abika wal ukhtu min al-ummi duna al-abi wa hiya allati arda'atha ummuka bi libani rajulin akhar. Wannan shine duk bayanan da nayi gashi na al-Imam al-Qurtubi yayi wannan bayani dalla dalla a cikin littafin shi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an. Ma'ana iyaye don Allah mu kula sosai, danki da Allah ya baki kula da danki, kada ganda ta san miki je ki janyo wani abu wanda nan gaba ba ku san karshen shi ba, mu aje wannan matsala anan ta shayarwa mu matsa gaba don kada darasin gaba ɗaya ya ƙare a kanta, don akwai sauran matsaloli da za a iya tattonowa a ciki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ummahatu nisa'ikum, iyayen matanku, idan mutum ya yi aure ana zuwa wurin ɗaura aure aka ce an shafa fatiha an ɗaura auren wane da wance ana furta ɗaura auren, shikenan mahaifiyarta ta zama haramun a gare ka. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. سي أقول إذا متن يي أوري دي أوري سي ونما تتاش تزود يا رنيا أنزو يا داو جدا كوي يا شبوت لكن عمر يا ذا أكاو أبنش كوي سي قوت أبو دروا تاكاو أبنش يتي يا ونن يا رنيا كما بسيطة عامي جدا أي أتاتي kenan sai in yaso zai halin maza kenan, mata za su ce kai namiji ba sunan da ba su sanya wa namiji wallahi, sai sun ce kanin ajali, sai wata ce namijin nema ajalin Allah ya sauke, to shikenan kawai yana ganin wannan budurwa sai ya mike zumbur ya fasa wanke hannu ya fita daga gidan. Yaya aka yace a'a ai shi kawai yanzu wannan budurwa ai yace ai dama kina da budurwa kaman wannan ban taba sani ba, yace shi yanzu baya san auren yanzu da uwan yake so. To wannan a shari'a ba laifi ba ne, ba laifi ba ne a shari'a, ba za a ce wannan namijin ya yi laifi ba. Idan ya ce zai rabu da uwar, idan ita yar tana so zai auri yar, in yi haka fa a shari'a ba ya yi laifi ba ne. Jama'a ku gane, akwai abin da yake ya halatta so da yawa, kuma nakan ce akwai abin da ya kamata, akwai ya halatta akwai kuma ya kamata. Dan haka ya halatta ya ce zai rabu da uwar ya nemi yar, wasu za ta ce to ai uwar ba za ta yadda ya aura ba, to in ya je ya ga uban yar fa ya ce yana so uban kuma ya bata, to ya za ta yi? Saboda haka illa iyaka dai a ce dai akwai kunya, wai Bahaushe yana cewa ana barin halal dan kunya, to sai dai wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abnaikum alladina min aslabikum, ya'yan matan ya'yanku kenan, baya halatta mutum ya auri matar dan shi da zara an daura aure shi kenan, wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad talafa hakan nan mutun ya hada yar uwa da yar uwa ya aura wannan duk hadin fada ne zai hada yan uwa kishi kaga sai zumunci ya lalace wal iyazu billah to alhamdulillahi rabbil alamin wannan aya kenan mun dan ƙara waiwayanta mun samu wa'ansu mas'aloli kalilan da muka ambata Allah ya albarkaci abinda muka ambata zamu karanta aya ta 24 wal muhsanatu minan nisa malam bismillah
wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hurrimat alaykumul muhsanat Allah ya ce an haramta muku ka auro mata aure wannan ai fitina kenan mace da aurenta kuma ka auro ta aure bisa aure kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan haramun ne wato koda a nan kasar mu ta Hausa a zamanin da akan yi wani abu a zamanin da aka yi wani abu mace ta kan baro garin su ainihin a Kano take misali sai ta baro Kano ta zo Zariya ko Kaduna ta zo tana dan yin dan wake ko tana waina ko tana tuwo tana siyarwa ashe da mijinta ta zo ta zamanta wani kuma ya zo ya ganta ya ce yana son ta ta samu limamin unguwansu ko wanda tuja a unguwan ce dama gidan shi ta sauka kuma shi ne ubanta a garin nan a je a daura mata aure ashe tana cin da mijinta a Kano ta taho neman kuɗi ta zo ta samu wani a nan wurin ta aure to ana nan tafiya ta yi tafiya in aka yi wasa ko mijin ya zo ko kuma ya ta je ganin gida ko kuma wannan sabon mijin ya ce to shi fa tunda fa ta zo bai ta taba kai shi garin su ya ga iyayenta ba daga nan idan an je sai kaga balli ya tashi to wannan abu ana yin shi da a kasar Hausa yanzu wa'azi yayi yawa alhamdulillah Allah ya saka wa malaman mu tun zuwan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kanshi Allah ya haskaka makwanci ya bada gudunmawa mutuka gaya wurin karantar da mata wanda har ake cewa wai da'awar wai tana karantar da barna ne wai mata su fito su yi karatun nan barna ne alhamdulillahi waɗanda suke zagin da'awar izala na cewa mata su fito su yi karatu yanzu ga matansu nan da dama suna karatu ɗin da islamiyoyi da haya islamic da ka je Kano ka ga haya islamic mata ka shiga biyu ke kuma ga mata suna karanta arabic da islamic studies ka je wuraren musabaka ka ga mata suna yin musabaka duk zaka gani an samu ainihin karuwa mata sun fito suna ilimi wanda abubuwan da aka faɗa na zargi da zagin Malam Abubakar Mahmud Gumi tun a shekarun 70s shekaru 40 da wani abu da suka wuce da zuwa 80s da yake mata su fito su karatu kaga yanzu wannan zagin da ake inda za a dauko faifan a maimaita yanzu masu zagin za su ji kunya saboda duk matansu da 'ya'yansu da jikokinsu yanzu ma duk sun yi karatu kuma suna cin albarkacin wannan da'awan ne don haka alhamdulillah aka samu wannan gyara amma a da matar aure sai ta bar garinsu ta tafi neman kuɗi wani gari ta je ta tare a gidan wani ta ce shi ne ubanta a nan garin da haka har ma wani ya neme ta har ta yi aure kuma cikin jahilci da duhun kai Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mace tana da mijinta sannan kuma tayi wani auren kuma aure bisa aure kenan sai dai idan wancan mijin ya safe ta ko alƙali ya raba su ko tayi hulɗi shi ma din sai ta gama idda idan ta gama idda sannan tayi aure amma in ba haka ba to ana cikin fushin Allah idan wani ya je ya samu matar aure ya aure ko kuma tana cikin idda bata gama iddan ba sai ya aure ta ko kuma tana cikin istibra'i ne tayi zina ne ba a sani ba tana da ciki ko ba ta da ciki wani kuma ya zo ya aure ta ko kuma a'a shine ma yayi zina da ita din tana da ciki sannan kuma ya zo ya aure ta na taba jin wani malami ya bada wannan fatawan wanda wannan fatawa ta saba wa jamhurin malaman musulunci alhamdulillah naji daya daga cikin manyan manyan malamai masu bada fatawa a kasar Saudiya sun yi raddi sosai akan wannan irin fatawa da ake bayarwa wani yana bada fatawoyi guda biyu wa'annan fatawoyi guda biyu duk sun saba wa abin da yawancin malamai suke kai amma naji dadi da Allah ya sa wa'ansu zakakuran malamai a kasar Saudi Arabia suka fito suka yi raddi mai kaushi akan wa'annan fatawa guda biyu fatawa ta farko wai sai wasu dinga bada fatawan cewa idan mace ta yi zina har ta samu ciki to wai ya halatta a samu inda akwai wanda ya yarda cikin nashi ne a ɗaura musu aure wai wannan auren ai ya halatta tana da ciki kuma a ɗaura mata aure eh cikin malaman fiqh akwai wanda suka bada wannan fatawa amma kiyasi ne ba ta ce me kiyasin sun yi kiyasi akan bayi cewa idan an yi yaki an samo bayi cikin bayin nan ana iya samun wata mai ciki kuma in an zo raba ganima za a raba har da ita ita ma ta fada rabon wani kaga ya mallake ta da bauta tana da ciki sai suka ce nan ma ya halatta ya mallake ta da aure tana da ciki kaga wannan kiyasi ne na bawa akan da wanda yake ba daidai bane ko kiyasin da akan bawa kaga kuskure ne kiyasi akan aure da kuma kiyasi akan bauta ko kiyasi akan mallaka da aure ko mallaka da aure da bauta wannan ba daidai bane hakan nan su fatawa ta biyu cewa wai idan da a ce mutum zai yi zina da wata har ta haihu kuma ya amsa ya ce cewa kwarai shi ya yi kuma zina ne ba aure ba ne sai ya ce wannan da zai ci gadon wannan mutumin ta ina zai ci gadon shi ta ina ya zama dan halal ta ina ya zama dan shi wannan duka kurakurai ne wanda jama'a don Allah a daina ɗauko waɗansu fatawoyi wanda an samu cikin malamai mutum ɗaya ko biyu sun ce amma abinda malamai miliyan ke kai shine ba a yi sai wani ya je ya tono inda aka samu wani ra'ayi sai ya zo sai ya faɗa kuma ya kafe a kai ya ce shine daidai duk wanda bai haka ba bai da dalili bai da nassi jahili ne waye mutu waye rai tan Allah jama'a mu dinga kula malaman nan da suka samu suka yi mana rubuce-rubucen nan wato karatun suka yi ba molanka ba me yasa littafin al-Imam Malik ake ce mai al-Muwatta ma'anan al-Muwatta shine littafi ne wanda maganganun da ka gani a cikin littafin to maganganu ne wanda malaman Madina sun yi tawatu'i a kai su waye to malaman Madina shi fa Imam Malik a cikin tabi'it tabi'in su ne setin farko malamansu su ne tabi'ai wa'anda suka ga sahabbai to su suka karantar da Imam Malik saboda haka idan ya ce ya rubuta muwadda wannan muwaddan da ya rubuta ita ce abinda malaman Madina suka taru suka gamsu a kai a kan haka ake baba da fatawa wannan shine addinin Allah to ka san kowa yake nufi da malaman Madina tabi'ai yake nufi wanda suka ga sahabbai su ne malaman Madina ai a lokacin shi saboda haka jama'a mu dinga kulawa da wannan wannan shi yasa sai ka ga wasu suna ta kokarin tawili akan maganar al-Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i da yace ma a'lamu tahta adini sama kitaban as-sahhu min muwatta Malik yace a karkashin sama ban san wani littafi bayan al-Qur'ani ba la a'lamu tahta adini sama ba'd al-Qur'an kitaban as-sahhu min muwatta Malik yace a saman in dai kasa da sama ne banda alqur'ani ba littafin da yafi inganci akan muwadda. Wa'ansu sai suke cewa Imam Malik, Imam Shafi'i ya faɗi wannan maganar ne kafin a rubuta Bukhari da Muslim. Wannan rashin fahimtar me Imam Malik yake nufi ne? Shi ko rashin fahimtar me al-Imam Shafi'i yake nufi? Al-Imam Shafi'i yana faɗan cewa abinda ke cikin muwadda yana faɗa maka sunna ce ta magabata, hukunce-hukunce wanda sun nuna fahimta ce, an riga an fahimtan, an gama, an daddade ta, ta zama muwadda, ɗauka za ka yi kawai ka sha. Shi kuma Bukhari da Muslim za a kawo maka hadisin ne wanda a hadisi ɗaya akwai saɓani ya kai 70 a kan shi, hadisi ɗaya akwai saɓani ya kai 40 a kan shi, hadisi ɗaya akwai saɓani ya kai 20 a kan shi. Ina za ka shiga ma wannan ya can, wannan ya can, wannan ya can. Shi ne al-Imam Shafi'i ya ce littafin muwadda bayan al-Qur'ani ba abin da ya kai muwadda inganci, saboda an faɗa ma ga inda za ka kai tsaye ba saɓani. Kuma wanda ya faɗi wannan maganar malamin su Imam Shafi'i ne, kuma wanda ya faɗi wannan maganar shi ne imamu madarasati ahalul asar, domin fahimtar fiqhu a musulunci gaba ɗaya makaranta biyu ce ta fiqhu a musulunci. Akwai madarasatu ahalul ra'ayi, akwai madarasatu ahalul asar, da gaba ɗaya fiqhun musulunci gaba ɗaya mazhaba biyu ne. Gaba ɗaya mazhabu ahalul ra'ayi da mazhabu ahalul asar. Lokacin muna jami'an azhar, waɗanda suke kulliyatul shari'a, in an zo kan usulul fiqhi ana yin littafin muqarrar na usulul fiqhi ne lil ahnaf, ahalul ra'ayi kenan. Sai kuma ayi muqarrar usulul fiqhi li ghairil ahnaf. In aka ce maka ghairul ahnaf a makaranta, to ana nufin Shafi'iyya, Malikiyya, Hanbaliyya, waɗannan duk usulul fiqhin su ɗaya ne, dan bambance bambancen kaɗan ne. Wannan yana aiki da amal ahli Madina, wannan baya yi, wannan amalin sahabi hujja ne a wurin shi al-Imam Malik, al-Imam Ahmad, al-Imam Shafi'i a wurin shi ba hujja bane, wannan Imam Malik mai amfani, ɗan wannan bambance bambancen kaɗan. Amma manhaji na istinbatin usulul fiqh na Malikiyya da Shafi'iyya da Hanbaliyya duka suna tafiya ne bai daya, banda wa'annan usul din kalilan wanda ake kira da suna usulul mazhab, da akwai abinda ake cewa usulul fiqh, da akwai abinda ake cewa usulul mazhab, sai ka bambance su. To nan ne akan dan samu wani bambanci. Amma littafi ɗaya ake karantarwa mabiya Malikiyya da Shafi'iyya da Hanbaliyya, duk littafi ɗaya ake karantarwa tushen su ɗaya ne. Hanafiyya ita kaɗai ce daban. To al-Imam Malik a madrasatu ahlul asr shine imam na madrasatu ahlul asr, mazhaban Malikiyya tana madrasatu ahlul asr, mazhaban Shafi'iyya tana madrasatu ahlul asr, mazhaban Hanbaliyya tana madrasatu ahlul asr, mazhabar Hanafiyya ita kaɗai ce take madrasatu ahlul ra'ayi. Saboda haka mazhabobin guda biyu ne, da haka ya zama dole ne ɗan uwa su dinga kulawa da wannan. Da al-Imam Shafi'i ya ce bai san wani littafi mafi inganci bayan al-Qur'ani a bayan ƙasa ba irin muwadda Malik. To in baka san meye makarantar su Imam Shafi'i ɗin, ba za ka fahimci wannan, ba za ka ce to Bukhari fa, to kai dan Allah ba wannan maganar ake yi ba. Eh, Bukhari ƙwarai ko shi ne a safful kutubul musannafa da Bukhari da Muslim. Ka kalli al-Imam Muslim, in ma wannan inganci ne ma ta wannan ɓangaren ruwan hadisi, sai ka ce Muslim ma ya fi Bukhari, don shi Bukhari yana kawo fiqhin shi da ra'ayin shi, Muslim kuma baya kawo ra'ayin shi tunda ya fara tun farkon Muslim har ƙarshen Muslim. Ko kitabu kaza baya cewa, ko babu kaza baya cewa, duk inda ka bude Muslim kaga kitabu salati, kitabu wudu'i, babun fi kaza, ka tabbatar ba al-Imam Muslim ya rubuta wannan ba. Malamai ne suka zo suka rarraba hadisan, suka fitan ne da kitabu da kitabu da babu da babu. Amma shi Muslim cewa yi da ya ɗau alƙalami zai rubuta littafin hadisi, ya ce ba zai sa maganar shi ko ɗaya ba, duk magana annabi ne daga farko har ƙarshe. Al-Imamul Bukhari kuma ake cewa fiqhul Bukhari fi tarajimihi, fiqhul Bukhari fi tarajimihi, fiqhun bukhari yana cikin tarajim tarjama tarjama nan yake sa fiqhu dan haka bukhari littafi ne fiqhu da hadisi wanda fiqhun bukhari din ne to kai yanzu zaka hada fiqhun bukhari da fiqhun maliku shi kanshi imamu bukhari idan aka ce ya hada kanshi fiqhun shi da fiqhun maliku zai hada ai ba sa'o'in juna bane ai ai bukhari zai ruwaitan hadisi daga imam malik sai dai ce haddathana al-qanabi qala haddathana malik sai dai ce haddathana muhammad ibn maslama qala haddathana malik al-imam muslim sai dai ce haddathana al-qanabi haddathana malik sai dai ce haddathana yahya ibn yahya qala haddathana malik duk cikin su babu wanda yake kai ga imam malik kai tsaye sai ya nemi tsanin hawa shi yasa in aka yi maganar fiqhi kanshi bukhari in zaka ce fiqhun shi da fiqhun malik ya san maliku na gaba da shi ba sa'o'in juna bane amma wasu ba sa son jin wannan magana wa'insu in sun ji ana faɗan wannan gaskiyan sai su dinga cewa to kaji kuma ana so mu koma malikiyya kaji mazhaba suke so to mu ba za mu yi mazhaban ba kar kai mazhaban maliku ka yi mazhaban kanka domin in dai baka dauka maliku ba to fahimta wa zaka dauka ya ka dai ka ce dai wane ya ce ka ce albani ya ce ka ce wane duk waɗanda za ka kawo ba a kwatanta su da maliku wani abun ma ra'ayinka ne kawai ka kirkira ka kawo ni ko da nabi ra'ayinka gara na bi na maliku ya fiye min alkhairi duniya da lahira bi iznillahi da haka jama'a don Allah musamman matasa a kwantar da hankali a yi karatun tukunna in za a yi musun daga baya a yi wanda in an yi karatun kuma ba za a yi musun ba musamman in an yi karatun a wurin waɗanda suka san karatun don waɗansu ba suna karatun ba ne wurin masu karatun suna zuwa ne su siyo littafan su zauna su karanta ko su yi bincike su zo su yaɗa wanda wannan ba shi ba ne ilimi al-imamu shafi'i da ya ce bai san wani littafi a bayan ƙasa ba wanda ya fi muwadda maliki inganci wannan maganan ta al-imamu shafi'i daidai ne babu gyara a ciki ba maganan cewa lokacin ba a yi bukhari da muslim ba ne don shi yana magana a kan sihhatul muhtawa wa sihhatul alfaham ingancin abinda littafin ya kunsa da kuma ingancin fahimta hadisan cikin muwadda suna da inganci sannan kuma fahimtan imam malik tana da inganci hadisan cikin bukhari na da inganci fahimtan al-imamu al-bukhari na da inganci amma sai ka kula ingancin isnadin imam malik da zai ce maka kai tsaye na fi wa ibn umar ya fi kuma ingancin bukhari da zai kawo kafin ya kawo kan ibn umar sai ya kawo mutum biyu ko uku kaga da bambanci nesa ba kusa ba fahimtar da bukhari ya wa addini bayan shekara 200 da wani abu bata kai fahimtar da maliku ya wa addini bayan shekara 100 da wani abu ba shi yasa al-imamu shafi'i ya ce littafin bukhari littafin muwatta ya fi kowanne inganci ko da yana da rai aka rubuta bukhari din zai faɗi wannan maganin saboda su mutane ne masu fahimta da haka ya kamata mu daina rudu mu tsaya mu fahimci addini yadda yake wannan aya da ta ce wal muhsanatu minan nisa'i katangaggun mata haramun ne mace na da aure kuma a ƙara ɗaura mata wani auren ɗaya kenan haramun ne mace na da ciki kuma cikin nan ko da ba na aure ba ko na alfasha ne sannan a ɗaura mata aure da wani kuma tana da ciki haramun ne abu na uku haramun ne mutum ya yi zina da mace ta samu ciki kuma shi yana ganin a iyakan sanin shi wannan cikin shi ne kuma ya ce ya karɓi ɗan ɗan ya zama ɗan shi ɗan zai ci gadon shi zai yi kaza zai yi kaza duk wannan ba daidai ba ne haramun ne haram ba ta taɓa zama halal ba a taɓa wanke haram ba a wanke ta haram ɓataccen abu ne kawai sunan shi haram gaskiya ɗaya ce ba ta da na biyu babu wani kwana-kwana wannan kenan game da kalman wal muhsanatu da abin da ya shafi matan aure din da kuma waɗanda zai yake ba na aure bane amma wani abu ya shigo tsakani wanda maganan auratayya ba ta kasancewa dole sai an samu istibra'i ga macen da ta yi wani abu wanda bai dace ba a wajen aure malam yace minan nisa'i an tankihuhunna qabla mufaraqati azwajihinna bai halatta ku auri matan aure alhali ba su rabu da mazansu ba a hara'ir muslimatin kunna wa'annan mata ko dai ƴaƴa ne musulmai aula ko kuwa ba ƴaƴa bane illa ma malakat aymanukum sai dai wa'anda kuka mallaka min al-ima'i na daga bayi bisabi ta hanyar yaki ma'ana idan aka yi yaki a lokacin da ake bauta a yanzu ba a bauta a yanzu idan aka yi yaki sojojin abokan gaba za su rike prisoners ne na yaki kuma za ku rike sai a zo a yi exchanging din prisoners haka ake yi amma a zamanin da yadda ake idan aka kama bayi kawai sai a raba to shine Allah ya ce tunda su kafiran haka suke in sun kama musulman rabawa za su yi to kuma musulmai ku yi musu yadda suke muku amma asali initially ba musulunci ya kawo yaki ko bauta ba dan haka sai Allah ya faɗa mana illa ma malakat aymanukum cewa idan aka yi yaki a yadda ake a zamanin da sai aka kama bayi cikin bayin nan akwai matan aure to da wannan bauta da ta zama baiwa shikenan kawai in ta fado a cikin rabon soja za ta yi istibra'i ne ta yi al'ada daya a tabbatar ba ta da ciki shikenan kuma sai mijin ya mai da ita sadakar shi to shine Allah ya ce ko da matar aure ce idan ta zama baiwa ce ko an kama ta a fursuna ne na yaki to wannan kuma babu laifi falakum wata'uhunna ya halatta ku saru da su wa in kana lahunna azwajun fi daril harbi ko da a ce matan aure ne a garin makiya ba'd al-istibra'i shi ma wannan auren za a yi ne bayan ta kubutar da mahaifa ta hanyar yin al'ada tsarki daya wadukhul fil islami sannan kuma idan ta shiga musulunci illa al-kitabiyat sai dai ahlul kitabi idan abokan gaban ahlul kitabi ne matan da aka kama ahlul kitabi ne fayubahu wata'uhunna ba'da al-istibra'i faqat to nan wurin ya halatta a sadu da su bayan sun yi a tsarki na istibra'i kenan kaga a nan wurin wannan magana ta malam tana nuna mana cewa ne idan matan da aka kama bayi idan mushrikai ne to nan wurin kuma mutum ba zai kusance su ba sai ya musuluntar da su idan kuma ahlul kitabi ne ko bai musuluntar da su ba babu komai la'anna al-kitabiyati mubahun lil muslimina wa tuhunna domin su ahlul kitabi su kadai ne aka halattawa musulmi ya sayar da su a cikin waɗanda suke kafirai amma in ba ahlul kitabi bane to bayan an kama ta a matsayin baiwa to ta zama baiwar ka sai ka ce to ki musulunci tunda bai wakka ce kana da wani zaka tilasta ta dan kayan ka ne in kana da jakin ka in ka dora mai mangala ka zuba mai yashi in ga dama ka ce ya gabas in ga dama ka ce ya yamma bawan ka ne sai yadda kai ba wanda jakin ka ne ba wanda zai hana ka hakan ne shi ma bawa idan mutum yana da bawa wanda yake mushriki zai iya cewa yi can ko yi can kai musulunci kitaballahi wannan shine hukuncin Allah nusiba alal masdar ay kataba zalika alaykum wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa al'ummar musulmi bil bina'i lil maf'ul kidan ko kataba zalika alaykum wa uhilla bil bina'i lil maf'ul to ina gani daidai kalman wa uhilla lakum ma wara'a zalikum anan ne ya kamata mu tashi a darasin mu na gobe insha Allah abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakuran mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum